sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 21 da 16. Sai kuma tashar VOA ta Africa akan mita 102.5 a Jamhuriyar Niger. Haka ma a sauran tashoshin FM a Jamhuriyar Niger din ana iya kama mu akan radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kana masu na'uran computer sai su daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masuare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 28 ga watan Afrilu na shekarar 2016 Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim ka Almasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi Ibrahim a ba mu kanun labarai
to wani harin jirgin sama da aka kai Syria ya rushe wani asibiti a birnin Aleppo ya halaka mutane akalla 14 Wasu ƴan kungiyar Al-Shabaab ta Somalia da kwanan nan suka yi mubaya'a ga kungiyar ISIS sun fara sadaduwa cikin Mogadishu babban birnin kasar. Sannan ga dukkan alamu Korea ta Arewa ta gwada wani makami mai linzami mai matsakaicin zango wanda ya rikito ƴan daƙiƙoƙi da harba shi.
To madalla kanun labaran kenan. ƴan gudun hijira da ke Abuja suna neman gwamnati ta taimaka musu da me.
Mun yi ta fama ga gwamnati cewa da ta taimaka mana ta ba mu wani abu kaman ko clinic anan.
Ha kuma muna dauke da rahoto akan ranar kare ma'aikata a duk inda suke a fadin duniya. Sannan Juma'a Ali za ta shigo da shirin ta sai bango ya tsage amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani harin jirgin sama da aka kai Syria ya rushe wani asibiti a birnin Aleppo. Wanda ke karkashin kulawar kungiyar likitoci masu taimakon kasa da kasa na Doctors Without Borders ya halaka mutane akalla 14. Cikin waɗanda suka mutu har da wasu likitoci biyu, ɗayan ma shine likita Detal da ya rage na yara wanda ke aiki a yankunan da ke hannun ƴan tawaye. Rahotannin kafafen yaɗa labarai na nuna cewa wasu yara uku ƙanana ma sun mutu a wannan harin wanda aka kai tun daga dare zuwa safiyar yau Alhamis. Harin ya auku ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashe-tashen hankula sosai a Aleppo, ta yadda cikin mako da ya gabata kawai ma mutane 200 suka mutu a fadan da aka gwaza tsakanin sojojin gwamnati da ke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad mai fama da kuma kungiyar 'yan tawaye da ke kokarin hamɓare gwamnatinsa. 'Yan tawayen sun yi ta lugudan bama-bamai a unguwannin da ke hannun gwamnati ta wajen amfani da rokoki da atulare. A yayin da kuma sojojin Syria suka yi ta kai hare-hare da jiragen sama. Wannan fadan ya jefa yarjejeniyar zaman lafiyar da a kasar ta cimma cikin rudu, ta yadda ma banzan majalisar ɗinkin duniya Stephane de Mistura ke cewa yarjejeniyar kwance damarar ta suna ce kawai.
Wasu ƴan kungiyar Al-Shabaab ta Somalia da kwanan suka yi mubaya'a ga kungiyar ISIS sun fara sadaduwa cikin Mogadishu babban birnin kasar a cewa wani babban jami'in leken asirin tsaron kasar. Kana Abdullahi Ali Mawo, wani tsohon jami'in leken asirin tsaron kasan, wanda a yanzu shine shugaban sabuwar cibiyar nazarin yanayin tsaron Somalia da ke birnin Mogadishu, ya gaya wa sashen Somalanci na muryar Amurka cewa wasu ƴan kungiyar ta Al-Shabaab na sadaduwa cikin babban birnin kasar da kuma wasu wuraren da ake daura kan iyakar Kenya saboda an fi karfin su a yankin tsakiyar Juba. Mao ya ce birnin Mogadishu na ba su sha'awa saboda kasancewar birni ne mai dauke da miliyoyin mutane kuma wuri ne mai saukin sajewa. Wani jami'in leken asirin tsaron kasan wanda bai son a bayyana shi ya gaya wa muryar Amurka cewa Al-Shabaab na kuntata ma tsoffin 'ya'yanta da suka yi mubaya'a ga ISIS waɗanda hakan ke janyo rigima tsakanin bangarorin guda biyu.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ga dukkan alamu Korea ta Arewa ta gwada wani makami mai linzami mai matsakaicin zango wanda ya rikito ƴan daƙiƙoƙi da harba shi, wanda ga dukkan alamu karo na biyu kenan da samun irin wannan cikas ɗin cikin ƴan makonnin da suka gabata. Ma'aikatar tsaron Korea ta Kudu ce ta bayyana wannan gwajin makamin da bai yi nasara ba a yau ɗin nan Alhamis. Al'amarin da ya faru dab da wani babban taron jam'iyya mai mulkin ƙasar da za a yi sati mai zuwa a Pyongyang. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ce wato ta ce ga dukkan alamu Koreya ta Arewar na kokari ne ta kaddamar da sabon makami mai linzamin ta samfarin Masudan mai matsakaicin zango wanda ke iya isa wasu sansanonin soja a Asia da kuma tekun Pacific.
Ana tattauna zaton sharan dan kwallon kafan nan Liberia George Weah wanda ke jami'ar adawa ta CDC zai yi na'am da bukatar magoya bayan sa cewa ya shiga takarar zaben shugaban kasa na shekara 2017 idan rabana ya kai mu Weah wanda ya zama sanata mai wakiltar karamar hukumar Mansereto a karan farko ya fara shiga takarar shugaban kasa ne a shekara 2005 lokacin da ya zama na biyu bayan shugaba Ellen Johnson Sirleaf ya sake shiga takara a shekarar 2011 a matsayin mataimakin shugaban kasa na Winston Tubman kuma wannan karan ma na biyu jami'ar ta zama bayan ta Sirleaf. Nathaniel McGill shugaban jami'ar ta CDC ya ce gwamnatin shugaba Sirleaf ta tsawon shekaru 10 ta gaza kyautata rayuwar yan Liberia dukko da goyon bayan da ta samu na kasa da kasa.
Kasar Korea ta Kudu ta ce yan wasanta na Olympic za su sa riguna masu dogayen hannu da kuma wanduna masu dauke da sinadaran kurar sauro a yayin shagulgula da kuma atisayen gasar Olympic ta 2016 da za a yi a birnin Rio de Janeiro. Musababin sa irin waɗannan tufafin shine kare kai daga cutar Zika da sauro ke yadawa wanda kan haddasa dan radadi kawai ga galibin mutane amma kuma kan haddasa haihuwar na kasashen jariri muddin uwa ta dauki cutar. An kuma gano cewa cutar na yaduwa ta hanyar jima'i wanda ke nuna cewa idan yar wasa ta kamu yayin da ba ta da ciki tana ma iya kaiwa ga mijinta.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon da batun tabbatar da kare lafiyar ma'aikata a bakin aiki. Ga Mahmud Ibrahim kuri da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Manufar kebe ranar ita ce tattaunawa tare da bitar matakan kare ma'aikata daga tsangwama da kuma tabbatar da koshin lafiyar su yayin da suke bakin aiki. Wani rahoto da kungiyar kwadago ta duniya ta fitar ya nuna cewa kimanin ma'aikata maza da mata miliyan 2 ne ke rasa rayukansu kowace shekara sanadiyar haddara masu nasaba da aikin su ko kuma cutuka da suka dauka a bakin aiki. Rahoton ya ce ana samun aukuwar haddara a wuraren aiki a duniya baki daya har sau miliyan 270 yayin da ma'aikata miliyan 160 ke daukar cutuka daban-daban a kowace shekara. Dr. Musa Gambata kai na sashin kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano yayi bayani kan yadda tsangwama da karancin kula da koshin lafiyar ma'aikaci ke jefa kwakwalwarsa cikin yanayin damuwa a wasu lokuta ma takan kai ga rasa rayuwa.
Alamun damuwa ko stress a gurin aiki wato sun hada da zaga mutum yana kasa bacci da kuma rashin walwala da rashin farin ciki. Wani lokacin ma zai kasance ga mutum yana saurin razana da saurin yin fada da mutane ko a gurin aiki ko a gida. Za a iya ganin mutum misali baya samun cikakken nutsuwa in yana aiwatar da ayyukansa kuma sukan jawo wa manyan matsaloli kamar matsalar da ake cewa depression ko damuwa. Sannan haka manyan jami'ai su ma wannan yakan shafe su idan ma'aikata ta samu matsala akan ji manyan jami'ai ma sukan hallaka kansu saboda matsatsin da suka shiga. Abubuwa ne da ake iya ganewa gaskiya aka zo asibiti kuma akwai abubuwan da ake yi na ko bada shawarwari ko kuma bada magunguna. Sannan kuma yana da kyau fuskanta cewa su ma wannan damuwa kuma tana da tasiri ga lafiya gaba daya. Kamar misali za ta iya sa mutum a hatsarin kamuwa da ciwon hawan jini, ciwon suga da kuma ciwon irin shanyewar jiki na farat ɗaya ɗin nan wato stroke ko kuma ciwon bugawar zuciya lokaci ɗaya abin da ake cewa heart attack. Duk wannan za su iya faruwa idan damuwa ta gurin aiki ta yi wa ma'aikaci yawa.
Comrade Adamu Sarki da ke zaman shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasar reshen asibitin koruwa na Malam Aminu Kano ya ce
babu wani ma'aikaci da ya fi na Afirka ko kuma ka ce Nigeria ƙalubale a bagun aiki wanda irin waɗannan ƙalubalen za su taɓa abubuwa da yawa a nasa. Musamman mu a ɓangarenmu na ma'aikatan kiwon lafiya kaina nan na taɓa samun suka da allura. wata da watanni shina cikin zulumi da tashin hankali. Duk da an auna ni an ga jini na lafiya lau ba ni da ciwon hanta ba ni da kwayar cutar HIV ba ni da komai duk daga baya.
Dangane da haka ne shugaban reshen jihar Kano na kungiyar kwadago ta Najeriya Kwamar Kabir Adomin Jibir ke cewa suna wani yunkuri na kare haƙƙoƙi da darajar ma'aikata ta kowace fuska.
Mun kai ziyara ga majalisar dokoki ta jihar Kano, akwai yanayi da muke ganin ma'aikatanmu na kamfanoni a wannan jiha tamu ta Kano suna ciki, domin muna samun ƙorafe-ƙorafe masu dama ana bautar da su a ƙasarsu. Saboda haka muka nemi cewa majalisar jihar Kano ta fito da wata doka ta musamman wanda idan ma'aikata sun tsinci kansu a irin wannan yanayi na rasa wani gaɓoɓi na jikinsu ko kuma haɗuwa da wata cuta sanadiyyar yanayin aikinsu, to wannan kamfani zai ɗauki nauyin lafiyarsu har Allah ya ba su lafiya.
Kwamar da Kabiru Adomin Jibir kenan, shugaban reshen jihar Kano na ƙungiyar kwadago ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin.
To madalla Mahmud Kwari daga lafiyar ma'aikata kuma sai na 'yan gudun hijira dake Abuja. Tawagar muryar Amurka dake Abuja ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira dake Abuja domin ganewa idanunsu halin da waɗannan mutane ke ciki. Nasir Adamu Ilkaya ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin wannan sansanin.
Gani nan a sansanin 'yan gudun hijira na nan Kuci Goro a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, yana tare da shugaban wannan sansani Malam Filimon, amma zai gabatar mana kansa da kansa.
Ni sunana Filimon Emmanuel ne daga jihar Borno, nake a karamar hukumar Goza.
Filimon, me zaka ce yau mun zo mun samu kamar ma ana daukar wata rajista ta inshoran kiwon lafiya, ya lamarin yake gudana ne?
Gaskiya mun yi farin ciki da wayannan kamfanonin da suka sa sun ce za su taimaka mana su yi wa wasu daga cikinmu health insurance. Abinda ke asalin abinda yana damunmu a nan ma dama maganar kiwon lafiya ne, saboda a nan ɗin gaskiya mun fuskanci wahaloli da dama, saboda idan muka samu rashin mai mara lafiya a cikinmu muka je asibiti, to sai ka ji daga mun ambaci cewa mu 'yan gudun hijira ne, za su ce mana idan muna da kudin mu za su yi mana, an ba mu da kudi kuma su ba za su ma saurare mu ba, sai mu koma zuwa gida. Na san har mun rasa rayukan wasu 'yan uwanmu akalla wanda sun kai wajen 17 a wannan camp din, saboda ire-iren wannan damuwa. Kuma mun yi ta fama ga gwamnati cewa da ta taimaka mana ta ba mu wani abu kaman ko clinic a nan, in ma ba zai yiwu ba ta haɗa mu da wata General Hospital na government, wanda ke watakila in mun samu mara lafiya mukan iya mu kai zuwa wajen domin a yi jinya, amma kuma har yanzu ba mu ga komai ba.
Filimon, kana nufin har mutane sun rasu a wannan sansani da muke ciki?
Sun kai 17 wanda muka rasa rayukansu a nan a cikin wannan camp.
Kuma watakila irin cututtuka ne kamar su zazzabin cizon sauro ko masu kama da haka suka same su, ko wani abu ne daban?
Kwarai, zazzabi ne, irin su zazzabi da su ko irin su ciwon ciki ko mai haka. To idan ba a samu magani ba, kowane irin rashin lafiya da kuma kaga yanayin da muka same kanmu a ciki, daya ko abincin ma ba isasshen abinci ne mutane suke samu ba. So rashin lafiya idan yazo ya same ka babu abinci a jikinka, da wuri-wuri saka gangara zai iya sa ya zama sanadiyan karewan kwananka, saboda babu abinci a jiki. Ko da ciwon kai ne, a wannan halin zaka iya ka kwana ya kare ma mutum. So a sanadin irin wannan ne su zazzabi, su ciwon kai, su ciwon ciki, wasu irin su hawan jini, duka shine damuwan da muka samu a nan da yasa har muka rasa 'yan uwanmu. Ni dai na san dai accident a cikin 17 din nan accident guda biyu ne wanda na sani, amma 15 din nan rashin lafiya ne kawai.
To madalla, kada a shagala, har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu na yanzu agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 14. Ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin Sai Bango Ya Tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Adamu Amu, sakataren kungiyar jama'a. to ni ina yin tambaya ne akan rikicin da ya ringa faruwa a majalisa lokutan baya. Babu wani tsari na jam'iyya wanda ake tafiyar da shi wanda ke kandakarkin irin wannan rikicin kada ya ringa faruwa, musamman haka yana akari da al'umma ne suka yi wahala wurin zaben su, su kuma sun tsaye kan dan karamin mukami ko kan kwamiti ana ta hayaniya wanda abin suka kai ba duniya kunya, to ba wani talibi jam'iyya sai a hukumance wanda za a ringa tafiyar da al'amuran wannan abin kayan hakan ta faru. Idan hakan ta faru kuma me ye matakin da ya kamata jam'iyya ta dauka? Tambaya ta ta biyu ta ce, duniya ma ta tabbatar da matasa sun taka muhimmiyar rawa wurin zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari da sauran gwamnoni a alƙashin ita wannan jam'iyya ta AP. To amma mun abinda aka gani karancin su matasan a mukamman da aka bada saboda kila babu wani minista ko wani babba dai a cikin gwamnatin Buhari. To ya kawo haka shi ma babu tanadin da jam'iyya ta yi akan matasa dangane da sallafar da matasa saboda ana ganin su ne shugabannin gobe.
Alhaji mai kaji tambayoyinsa.
Eh naji tambayar nashi wato kusan ina ga an ansa tambayoyin nan a yaji.
To ai dan wai ka in fada ne shine ai amma to ni dan ka in fada ne to ka ansa to batun matasa kuma da yake ganin cewa wai ba wakilci
ai kusan ina gani duk abubuwan da gwamnatin nan ta kudurta da yi duka yawanci na ga abin da ya shafi matasa ne, sannan kuma idan yana magana wakilci a gwamnati ne ko a ministocin nan da aka dauka akwai matasa da yawa ai akwai matasa da inda yana kula ya duba su waye matasa a ciki akwai matasa da dama da suke ciki, sannan kuma akwai mukamai da dama da matasa suke kai. So in ka koma kuma jihohi za ka ga cewa akwai kwamishinoni da dama matasa, sannan kuma in ka koma kananan hukumomi za ka ga ciyamomi da kansuloli da dama matasa. Magana dai musamman akan maganan matasa ko alkawari da aka yi na samar da aikin yi din ai matasa aka yi wa. So ina gani kamar ai hakuri duka da insha Allah bari mu ga yadda kasafin kuɗin zai fara wanzuwa domin kasafin kuɗi yanzu yana gaban majalisa insha Allah nan ba da yawa kuma ya wuce za a gani tsare-tsare da gwamnati ta yi da kudurorinta da kuma yadda za ta gabatar za a gani akwai gamsuwa insha Allah. Wannan alkawarin da aka yi ina tabbatarwa 'yan Najeriya babu alkawari na ƙarya guda ɗaya, sannan kuma ina tabbatarwa 'yan Najeriya cewa an dace an samu shugaba ƙasa na ƙwarai wanda insha Allah duk maganan da ya faɗa zai cika su.
To bari mu koma Katsina. Bismillah.
Ajajin mai barkan ku da kokari. Sunana Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina. Shin tambayar da suke son yi wa babban bako shin babban bako wannan gwamnati ta kuta APC shin akwai wani kudiri ne da ta daukan ma musamman na kasasu ganin cewa na kasasu sun taka rawar gani sosai a lokacin siyasa a lokacin zaben da aka bashi shugaban kasa Muhammadu Buhari? Shin akwai wani kudiri da aka yi ma wannan na kasasun domin a inganta musu rayuwar su? Kuma shin akwai ma mukamman da aka ba su a cikin gwamnatin tarayya? Wannan shine tambaya ta. Sunana Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina.
To Alan Guro, kaji ansar kaji tambayar sa ko?
Eh naji akwai ai maganan da ake yi maganan su 2005 da aka yi magana an yi alkawari din na kasasu aka yi wa, sannan kuma a jam'iyyance yanzu haka muna akwai desk officer musamman ma a headquarter na jam'iyya wanda na kasasu da muka sa. So wannan abubuwa duka ana yi ne saboda kokarin ganin cewar su ma na kasasu ba a bar su a baya ba, dukan abubuwa da za a yi insha Allah da su za a yi. So wannan gwamnati dai kamar yadda kowa ya sani ba ta kai ma shekara ba. So wannan abubuwa kuma abubuwa ne da ake kan yin su insha Allah kuma za a gani. Babu wani alkawari kamar yadda na faɗa da aka yi wanda za a sabawa, babu shi insha Allah.
To bari mu koma Abuja. Abuja bismillah ku.
Assalamu alaikum. Sunana Musa Adamu Rimu daga Abuja. Murya ma abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. To tambayata ta farko da nake so na yi wa babban bako ita ce, wato maganan tribunal misali kaman zaɓuɓɓuka da aka gudanar a sauran jihohin mu hakan nan wanda talakawan jihohin nan suna ganin cewar jam'iyyar APC ita ce ta ci wannan zaɓe a misali. To sai kasance an zo an shiga kotu an yi shari'a da farko har kotu nan ta tribunal ta ba misali kaman Aisha Alhassan Nasara. To kuma daga baya sai kasance abun ya zo ya canza. Shin wannan sakaci ne daga uwar jam'iyya ta kasa ko ko a'a dama can ba a shigar da karar daidai bane? Sannan ina son in kare yin tambaya akan maganan shari'u da suke gudana a kasan nan alkalai kenan. Za ka ga cewar kamar farahan kaza za a daure shi kamar shekara 10 saboda bai da gata, amma wanda zai sami zai saci biliyoyin dola. Za ka ga an zo kawai an ba da bailin sa ya dawo ya ci gaba da yawace a wutansa ya dawo cikin al'umma. To tambaya ta kenan da nake yau babban bako. Sunana Musa Adamurimi, memba kungiyar muryar ma abota kafafen yada labarai Abuja.
Alhaji mai za ka gaya ma wannan bawan Allah?
Eto tambayan sa akan maganan
shari'a.
Akan maganan tribunals ba bane da zamu yi magana a radio cewar ga abin da ya faru ba, amma abin da nake so in tabbatarwa shi ne tambaya shi ne hakkin da ya rataya akan jam'iyya shi ne jam'iyya ta tabbatar cewa ta bi ka'idodin tsaida mutum takara, ta kai wa hukumar zaɓe sunansa, ta gabatar da shi a matsayin cewar shi ne ɗan takarar wanda jam'iyyar ta tsayar, kuma jam'iyyar ta tsaya ta ga cewar ya shiga zaɓe an kare masa haƙƙinsa na cewar ɗan takarar jam'iyyar ne, jam'iyyar tana tare da shi a matsayin ɗanta kuma ɗan takaranta. Wannan shi ne haƙƙi na jam'iyya ɗan takara. Sannan idan aka yi zaɓe wani ya ci wani ya faɗi aka je kotu, kurumi kuma wannan ya koma gaban shari'a, wanda kuma shari'a kamar yadda masu iya magana suka ce saɓanin hankali ne. Wataƙila abin da mu da kai ko da kowa muke gani shi ne daidai su a gare su ba haka ba ne. Ta yi kuma an samu tasgaro wajen shigar da wani tagaddu tsakanin loya da loya. Wannan duka abu ne da mu dole ne ba za mu ce muna da masaniya a kai ba. Wayansu abubuwan dole su shige mana duhu tunda abu ne ba yana gaban jam'iyya ba ne ko kuma gwamnati, tana gaban kotuna. Kotuna ɗin nan kuma abu ne da ya shafi lauyoyi da alkalai. So kamar ni mai ba da ansa da kai mai tambaya duka ba abin da za mu sani a kan abin da su alkalai da lauyoyi suka tuka a kotu, sai abin da muka ji cewa suka dama iya abin da jam'iyya za ta yi idan karamar kotu kamar tribunal ɗin ta yi abin da ba daidai ba, sai jam'iyya da ɗan takara su ɗaukaka ƙara zuwa kotu na gaba har a je kotun koli. To wannan shi ne yadda tsari yake.
To idan mun samu
za ka gamsu da wannan.
In ma bai gamsu ba, Allah ya sa muka gayyato wani lawyer ya ba shi ansa. Bari mu koma Katsina. Katsina, bismillah.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To ina ma babban kwafo barka da zuwa. Sunana Abdulsalam Muhammad Lemon da jama'a ajin kungiyar mu da jama'ar Rishon Darka.
To muna jin ka.
Babban bako shi ne wani irin sanadi gwamnatin Najeriya ta yi ma al'ummar kasar game da yanayin tsadar rayuwa da muke ta fama da shi ta bangaren kayan masarufi waɗanda ake tafi-tafi ana wanda al'ummar kasar suna ganin cewa
to ka kuma
ko hajiya ta mulki, amma an sira sa da za su samu sauki rayuwa, amma har yanzu kusan shekara 20 da hawa muke nan har yanzu ba mu samu wani canji ba ta fara sun kai shi masarufi.
To ina ganin dai ya riga ya bada ansa akan cewa dai ayi hakuri tunda yanzu wannan gwamnatin duka watannin ta 10 akan mulki. Abinda ya sauka kenan a yau. To amma muna gayyata ku makon gobe idan Allah ya kai mu a daidai wannan lokaci domin jin wani shiri na Sai Bango Ya Tsage.
Madallah a gaida Jummai da tawagata yanzu kuma ga sakon da ku masu saurare kuka aika muna.
Sakon mu na farko a yau cewa yayi Allah ya kawo daidaito tsakanin Fulani makiyaya da manoma da yaki yakicin yawa arewacin kasar mu Najeriya. Amin. Sako daga Isuhun Dila Faki kofar gabas a jihar Kaduna. Sakon mu na gaba kuma cewa yayi hana 'yan bumburutu sayar da mai ba tare da wadata kasa da mai ba tamkar ƙara saka jama'a cikin mawuyacin hali ne ganin yadda man fetur bai wadata ba sako daga Sada Sa'idu Daura da Alhaji Zubair Garaba Saka Zaure muna fatan al'ummomin jahohin Borno Yobe Adamawa za su yi amfani da fadakar wadda sojoji suka yi musu akan dasa nakiyoyi da 'yan Boko Haram ke yi a gonakinsu sako daga Abdulsalam Muhammad Lema muna son mu yi tsokaci dangane da ranar zazzabin cizon sauro wadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware a kowace shekara dan haka muna kira ga gwamnatoci da su tashi haikan su kawar da wannan cutar ubangiji Allah ya kare mu ga duk cututtuka dake fadin duniyar nan amin sako daga Sani mai langilange da ango malamin makaranta ya wuri yunkurin kungiyoyin kare haƙin jama'a wanda suka rubuta wasiƙa zuwa ga Prime Minister David Cameron akan neman gwamnatinsa da ta hana wasu jami'an gwamnatin Najeriya ajiye kuɗi a ƙasarsa yayi daidai Allah ya sa yunkurin yayi tasiri sako daga Abdulmalik Sa'idi mai bire ta sharba gugusau sakonmu na ƙarshe a yau na cewa zanga-zangar da waɗansu matasa suka yi a Abuja har zuwa majalisa don fadawa duniya halin da majalisar ƙasa ta Najeriya ta shiga akan kakakin majalisar Bukola Saraki domin ya gaggauta yin murabus bisa zarginsa da aka same shi da hannu dumu-dumu da badarƙala da dukiyar ƙasa ina goyen bayan wannan zanga-zangar da aka gudanar a Abuja Allah ya shiri shugabanninmu baki ɗaya wannan shari'a da ake gudanarwa akan kakakin Allah ya sa ya zama izina ga na baya sako daga Alhaji Abbas Baffa Bauchi Najeriya
to madalla da wannan ne kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karawa ta kaice
a takaice wani harin jirgin sama da aka kai Siriya ya rushe wani asibiti a birnin Aleppo ya halaka mutane akalla 14 wasu ƴan kungiyar al-Shabab ta Somalia da kwanan nan suka yi mubaya'a ga kungiyar ISIS sun fara sadaddowa cikin Mogadishu babban birnin kasar ga dukkan alamu Koriya ta Arewa ta gwada wani makami mai linzami mai matsakaicin zango wanda ya rikito ƴan da'i'o'i da harba shi Koriya ta Kudu ta ce ƴan wasanta na Olympic za su sa riguna masu dogayen hannu da kuma wanduna masu dauke da sinadarin korar sauro a yayin shagulgula da kuma atisayen gasar Olympic ta 2016 da za a yi a birnin Rio de Janeiro. Musabbabin sa irin waɗannan tufafin shine kare kai daga cutar Zika da sauro ke yadawa. Wanda kan haddasa ɗan raɗaɗi kawai ga galibin mutane amma kuma kan haddasa haihuwar nakasashen jariri muddin uwa na ɗauke da cutar. Ana kyautata zaton shahararren ɗan ƙwallon nan na Liberia George Weah wanda ke jam'iyyar adawa ta CDC zai yi na'am da buƙatar magoya bayansa cewa ya shiga takarar zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2017. We wanda ya zama sanata mai wakiltar karamar hukumar Monserto a karon farko ya fara shiga takarar shugaban ƙasa ne a shekara ta 2005 lokacin da ya zama na biyu bayan shugaba Allen Johnson Sirleaf ya saka wato ya sake takara a shekara ta 2011 a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na Wilton Tubman kuma wannan karan ma ya zama na biyu bayan Mrs. Sirleaf. Nathaniel McKeel, shugaban jam'iyyar ta CDC, ya ce gwamnatin shugaba Sirleaf ta gaza sosai wajen taimaka ma jama'a.
To ma'adalla. Masu ware, ƙarshen shirin kenan gaba ɗayansa. Idan an jima muna so ne ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku game da yadda kuke ganin za a warware sarƙaƙƙen biyan albashi tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi. Kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyarmu ga Captain Yal na rasuwar mahaifiyarsa wa ta rasu yau a garin Zaria kuma har ayin jana'izanta ubangiji Allah ya ji kanta da rahama yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da tallaba man domin gabatar da shirin sai Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci Jonas ni ladan Ibrahim yake cewa a ci gaba da sauraron sashin Hausa domin ga Jamila nan da Halima za su gabatar da shirin yau da gobe sai an jima ku.